أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الكليك أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رب يسر ولا تعسر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء وملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة
وتعيها أذن واعية.
الله أكبر.
Wannan ita ce suratul haqa amma kafin sannan muna neman afuwa ga masu kallon mu da sauraron mu musamman ta Facebook kai tsaye da akan tsuro karatun da ya gabata minti ɗaya ne kawai daga ɗan wani abu kawai aka ji duk sauran ni kaina ne maganar ban ji wannan karatun ba har zuwa ƙarshe saboda ba sauki saboda an samu tangarɗa na faduwar abin da ake dauka da shi kuma da aka mayar ba a bibi cewar ya zauna daidai ko bai zauna ba saboda haka muna neman afuwa insha Allah za a kula irin wannan ba za su rika faruwa ba tare da waɗanda suke kallon a sannan daga faruwar abin suka fara rubutuwa cewa ba sauti ba ba sauti amma duk ba a kula ba a gyara saboda haka irin wannan da waɗansu abubuwa ma duk a ci gaba da yi mana abuwa sha'ani na na'ura insha Allah za a ci gaba da kulawa wannan ita ce sura al-haqa an kira ta da wannan sura al-haqa saboda ta fara da al-haqa wato al-haqa ɗaya ne daga cikin sunaye na tashin al-qiyama kuma ayoyinta daidai yake da ayoyin ita nunuwar kalami a ƙa'ida amma daga farko za a ga cewa lalle za a samu ƙari tun daga alhaƙa ma aya ce to amma a warke ba aya ce ba kaga daga nan ma an samu ragi mai yiwuwa kuma a samu ƙari a gaba amma dai a warke 52-52 sura ce ta makka wannan sura alhaƙa tana da dangantaka da surar ta gabata musamman ko ta fuska guda biyu surar farko ta yi magana a game da tashin alƙiyama wato haka a taƙaice ita kuma wannan sai ta zo da maganar tashin alƙiyama ɗin wato kaman sharhi kaman cikin tafsili in detail Allah subhanahu wata'ala kuma ya yi wa su kafirai barazana cewa zanni wal mukazzibina qulin na'amati zanni wal mukazzibina qulin na'am kyale ni da waɗanda suke ƙaryatawa da alƙur'ani nan saboda suna da jin daɗi da ɗaukaka saboda ku manya ne to a wannan sura kuma sai ya faɗaɗa wannan ya faɗi irin azabin da zai yi wa makaryata da waɗanda suka ƙaryata da manzanni waɗanda suka gabata irin annabi Salihu irin annabi Hud irin annabi Musa alaihi salam ya faɗi ga ma irin azabar da ya yi musu kuma dukkan wanda ya kasance yayi aiki irin nasu shi ma zai masa irin wannan azaba din amma saboda alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai mar azaba irin ta gaba ɗayan nan saboda wannan a duniya ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallama hasan da yake raye a duniya Allah ta'ala ba zai irin wannan azabar ba saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallama hakan nan ma bayan wafatinsa Allah ta'ala yake ba zai yi azaba ga wannan al'umma ba irin azaban nan ta gaba daya jama'iyya irin wacce yewa mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Hud waɗanda ya kasance gaba daya aka kare su gaba daya babu wanda ya saura ba zai yi wannan ba saboda annabin rahama ne kuma kodayake yana sa rai cewa ko za a tuba ko za a karɓi saƙon nasa kuma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihi Allah ta'ala bai kasance zai musu azaba ba kana cikinsu ya rasulullah kuma sannan mu'adhibuhum yastaghfiru mutakar kuma suna yin istighfari suna yin salatinka suna ambatanka to ba za a yi musu azaba kuma har yanzu to annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake da wannan saboda haka yake cewa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum rayuwa ta alheri ce gare ku hakan nan ma mutuwa ta alheri ce gare ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan sa alheri saboda haka waɗanda ma ya kasance a wannan zamani suka yi aiki irin nasu Allah ta'ala zai musu azaba irin wacce ta dace da su ba ta gaba ɗaya ba kowa ya kama shi da irin laifi fa kullun akazana bizanbi kowa ya rike shi da zunubin da ya yi sannan kuma a ran lahira azaba da ya rike shi sannan kuma duniya ya kuntata musu rayuwa tunda a bayan annabi ne sallallahu alaihi wasallama wannan shine hususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi da ya samu wannan saboda ta sura tana dangantaka da sura ta gabata kuma sura ce ta makka saboda ka sai abin da ya shafi tabbatarwa da aqida imani da gaibi imani da ranar tashin alkiyama imani da idan an mutu za a tashi imani da aljanna imani da wuta imani da sakamako imani da sirati imani da kaddara yadda da karbar sako na annabawa wannan irin abin da surori na makka suke karantarwa ke na Madina su kuma hukunce suke karantarwa alhaqa Allah subhanahu wataala ya faranta alhaqa Rasulullah ta gaya wato ne alhaqa shine rana wacce ta kasance wato tabbas ta haqiqa mai afuwa da babu kofanto ba fasawa almuhiqa wacce kuma take tabbatarwa da dukkan abin da ake kokonto a cikinta komai zai tabbata dukkan abin da Allah ta'ala ya faɗa zai yi a ranar tashin kiyama to ita ce wannan ranar Allah ta'ala sai ya yi wannan waɗannan abubuwan sai sun afku shine alhaq lallai sai sun afku lallai sai sun tabbata lallai sai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da su abin da ya shafi sakamako na alkhairi da abin da ya shafi sakamako na sharri ga waɗanda suka aikata duk sai ya tabbata a wannan rana komai a wannan ranar za a yi shi ba a jinkirtawa ko sai gobe ko an yi kwantai a'a Allah ta'ala ya tsara komai a rannan za a fara a rannan za a gama ranar ma ba ta isa ba kafin sha biyun rana an gama komai duk rigingimin nan an gama su dalla dalla kuma cikin adalci kan sha biyu kowa ya san matsayinsa dan wuta ya san dan wuta ne dan aljanna ya san dan aljanna ne shi in aljanna irin baccin ranan nan ma kailula a cikin aljanna za su yi ta alhaqatu malhaqa menene alhaqa saboda Allah ta'ala yana girmama wannan ranar banda shi ba wanda ya san ranar ballantana ya san girmanta ballantana ya san siffofinta ballantana ya san abin da ta kunsa na tsoratarwa abin da ta kunsa na tabbatar da gaskiyar da babu ko kwanta ciki Allah kaɗai shi ne ya sani saboda haka ya fara da wannan suna nasa da tambayar ma malhaqa don tsoratarwa don saboda idan baka shirya ba kasance ka shirya ka shirya wa wannan rana alhaka in baka shirya ba malhaka in baka santa ba ka nemi sanin ka ka nemi sanin abin da zai tserar da kai daga azabunta kuma adaraka malhaka ya rasulullahi waye sanar da kai mamakin wanda yayi sanar da kai malhaka ba a sanar da kai ba malhaka in ko an sanar da ka san da so zan mamaki kuma adaraka waye sanar da dukkan wa ma adaraka na cikin alqur'ani duk wannan Allah ta'ala ya sanar da annabi ya san shi amma wa ma yudirika to wannan har yanzu bai sanar da wa ma yudirika la Allah sa ta kari bai sanar da shi wa ma yudirika Allah wa sunnatin law duk wannan in dai an ce wa ma yudirika to wannan ba a sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ai fi'ili ne murari wannan ku adaraka ai sanarwa ce an sanar wannan ku yudirika yana iya zama fi'ili murari yana iya zama mustaqbali in ka ce aqum yana iya zuwa tashin kake yi yanzu ko kuma zaka tashi shi yasa in ka zo zaka fassara da turanci to sai dai ka bashi third person singular yaqum sai sai ka ce he can zaka saka masa s yana iya zama yanzu yake tashi yana iya zama nan gaba zai tashi zai fitan za su tashi ko sun tashi amma idan zai stand suna tashi kenan yanzu you will stand za su tashi zai habin fitan sun riga sun tashi zai fito sun tashi wannan shine kaman fi'ili kenan mazi amma a larabci ba da hausa duk ba mu da participle irin wannan participle zai habin haslin irin waɗannan babu irin wannan a data ɗin saboda kowane irin harshe akwai abin da akwai irin terms ɗinsa da kuma irin abin da aka keɓance shi da shi saboda haka wannan shi ne wa ma yudirika da wa ma adaraka ma adaraka to wannan rana wacce ta kasance in ban da Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya sani sai ɗan abin da Allah ta'ala ya sanarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na abubuwan tsoronta kamar yadda mu ma gashi za mu san waɗansu daga ciki da irin abin tsoro da kuma irin waɗanda zai yi wa azaba kuma ga irin ayyukan da yasa zai musu azaba a wannan ranar kazzabas samudu samudawa sun ƙaryata da wannan ranar wa adin adawa mutanen annabi hudu su ma sun ƙaryata da ni bilƙari'a da wannan rana mai ƙwanƙwasa da wannan rana wacce ta kasance mai firgita rana mai wahalarwa rana mai jikkatarwa ƙara'a ya ƙararwa shi ne kamar wato ƙwanƙwasa bil'ayin bil'alif ai shi ne karatu ko ba wannan bil'ayin ne ƙari'a mai ƙwanƙwaɗa wato mai yin azaba har iya ƙarshe mu ƙwanƙwaɗiya ko amma samudu to amma su samudawa shi ne ake allafa wannan shi ya ba da abin a dunkule yanzu kuma zai zo yi tafsiri Allah subhanahu wataala fa amma samudu amma su samudawa fa uliku bi tajiya sai aka halattar da su bi tajiya wato da tsawa wacce ita zance tajiya wacce ta wuce kama ki ta wuce gona ba tsawa ce kankanuwa ba an kira ta tajiya wani lokacin an kira ta saiha an kira ta rajafa wa haka Allah ta'ala ya halakar da samudawa duka suka wayi gari a dubbin kushe sun mutu kwana uku raƙarun naƙata wa atau annamar rabihim wa qalu ya salihu sunna imati ila in kunta min al mursalin fa kazalhum rajafatu fa zubahu fi darihim jasili sai tsawa ta kama su fa asbahu fi darihim ko diyarihim sai suka wayi gari a cikin gidajensu jasili a dubbin kushe matattu fa kazalhum sayhatu wa asbahu fi diyarihim jasili wa kazahum sayhatu wa sa'a wa taruha fa qalat tamattu fi darikum salasata ayyam yanzu an ba ku kwana uku duk abin da zaku ci duk abin da zaku ci kici duk abin da zaku sha kusha bayan kwana uku shikenan aka halakar da su wa ma adu amma su kuma adawa mutanen annabi hudu adawa ko fa uhliku birihi aka halakar da su su kuma da iska wace iska ce mai ƙarfi da wuta a cikinta iska ce da wuta da kuma tsawon kwani a cikinta ita aka yi ta yi musu ba ji ba gani ba dare ba rana aka yi ta yi musu har zuwa kwana bakwai ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa birishin sarsare, iska ce sarsarin wato ta kasance mai zaki, mai sanyi, sarsar ɗin shi ne sanyi a tiya, wacce ta kasance mai ƙarfi duk abin da ta zo ta kansa sai ta gama shi. Sakar ha alayhi, sallada ha alayhi, Allah ta'ala ya aiko musu, ya saukar musu da ita, saba a layalin dare bakwai, wata maniyata a ya ayyami da kwana wuni kuma takwas. Saba a layalin an ce saba ne saboda jam'i laila ne, saboda kamar wannan layali kamar jam'i ne mu'annas, saboda haka aka yi tazakirin saba ne. Amma samaniya da yake shi kuma jam'i ne na tazakiri alyau namiji ne, to aka yi jam'insa, saboda haka sai ya kasance sai ta taro. Musulman ko dai a jere ko kuma masu yankewa suna yanyankewa waɗannan kwanakin a cikinsu ne Allah ta'ala yake yin azaba da wannan iskar da wannan sanyin da suka hankali da suke ciki yake yanyanke su du'a dawa ɗin. To daga husuman ko dai kasance a jere wanda shi ne dama kaman ya fi mutabadir ila zihini ko kuma yanyankewa. Fatar alƙauma inda kaman kana nan za ka ga mutane su waɗannan kafira da nan annabi Hudu za ka gansu fi hasara a cikin waɗannan kwanakin cikin wannan iskar cikin wannan sanyin za ka gansu sara'a duk sun faffaɗi a kwankwance, wato kai ka ce kaman girbewa amfanin gona kaman dawa ko gero aka yi kaman wani sankace kanin sar'a duk sun faffaɗi ka annahu a'ajaz na kanin kawiya, wato kaman gindin dibino ne, wato kaman wani fitittirai ne suka koma na dibino banda kan inda ganyen yake duk haka suka koma yadda Allah ya faɗa haka kawiya kaman yadda dibino in ya bushe bayan ya faɗi sai ba nauyi ne da shi ba komai a cikin kawiya ba komai a cikin su ba nauyi iska ma tana iya ɗaukar su. Fa hal tara lahum min baqiya, shin kaga baqiya wani abu da ya saura lahu ba wato tofi irin nasu gaba daya Allah ta'ala ya musu kamar yadda ake cewa ɗiban kwallon a ɗan koli, amma na tabbatar ba zai ɗebe kamar yadda Allah ta'ala ya kwashe su adawan nan ba ko ɗaya bai bari ba. Kun fa ga mumunan suna nan, ga annabi Hudin yana nan da shi da jama'a duk suna nan, saboda iskar mai hankali ce, iskar wacce ta kasance mai linzami ba kamar ma da ake cewa makayi mai linzami irin na yanzu ba. Irin abubuwan nan ga sunan Allah subhanahu wataala tuntuni ya yi amfani da su, waɗanda ya kasance ba musulmi ba yanzu suna amfani da wannan gashi sun ƙera makamai na hallaka duniya ɗin, suna da irin wannan makaman wanda su ma in sun jefa a gari ba abin da zai saura, shi ne ake cewa makamin ƙara dangi, sun samo wannan fasaha. Amma mu kuwa fa musulmi sai cin dunduniyar juna kawai muke, sai tsokanar juna, sai yarfa ga juna, sai ɓata sunan juna, sai kaiwa juna wuta tun yanzu tun ranar tashin ƙyamar ba ta zo ba, aikin kenan kullum. In ka tattara wa'azin nan da ake yi gaba ɗaya, in ka tattara za ka cewa wajen 99.9 ma duk irin wannan wa'azin ake, a koma ga abin da zai inganta ma imanin tukunna, saƙon tukunna, a fahimci saƙon Allah subhanahu wataala, kuma sannan a san irin yadda za a bauta wa Allah subhanahu wataala bautawa ta abin da ya shafi ibada ne ga shi nan ƙarara, da kuma mu'amala ma Allah ta'ala shi ne ya tsara mana, ce ga yadda za mu yi mu'amala da junanmu, ga yadda za mu yi zaman aurenmu, ga yadda za mu yi zama da 'ya'yanmu, ga yadda za mu yi zama da matanmu, ga yadda za mu yi zama da maƙwabtanmu, ga yadda za mu yi cinikinmu, ga yadda za mu yi sana'armu, ga yadda za mu yi zama da juna, maƙwabci a gida, maƙwabci a kasuwa, maƙwabci a ofis, maƙwabci a kan hanya, a sahibin jambi matar kama maƙwabciyar kace. Allah ta'ala ya kawo nan, amma waɗannan abubuwa ɗin an bar su an koma kawai ana ta zagin juna, ana fitar da juna daga cikin wannan, yana ce shi ne, wannan yana ce shi. Shi kuma Allah ta'ala cewa inna akramakum indallahi ataqakum, wanda yake yafi girma ni a gurina shi ne wanda yafi tsoron Allah, kawai shi ce. Ba da gasar zagin mutane ake zama mafi girma a wajena ba. Abubuwan nan annabi sallallahu alaihi ba abin da bai gaya mana ba, yanzu fa daga lokacin da zaka shiga ban daki ka fito akwai adab sun kai 70 abinda ake nema a wajen an koya musu ruwan ma da zasu yi amfani da shi wajen ibada kuma ga su wayannan abubuwa su ne abin da ya kamata malamai a shagalta kuma musulmi a dauki littattafai ana zuwa wajen malamai wajen koyan irin waɗannan abubuwa su kadai fa za a tambaye ka ba duk wannan abin da ake a duniyar nan gabaki ɗayan su da wanda aka faɗa da wanda aka aikata ba abin da Allah ta'ala zai tambaye ka akan su in na kirki ne kawai yayyayi maka baka in ba ni kirki bane kawai shikenan kawai yayyayi maka shikaji mai tsanani akan su ba abin da ya tambaye ka abin da ya aiko annabin sallallahu alaihi wasallam in zaka zauna wace addu'a zaka yi a guri in zaka tashi wace addu'a zaka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana komai yadda zaka shiga gida yadda zaka fito da gida yadda zaka sa tufafi yadda zaka ci abinci yadda zaka sha ruwa yadda zaka yi tafiya yadda in a halin tafiya me adabu safar kai a musulmi ne Allah ta'ala ilmi ma ya zama ka sufata da shi a matsayin ka na tafiya wace ce tafiya ta tsa'a wace ce tafiya wace ita kasance ta sako menene aka halatta maka a kai a matsayin ka matafi wani irin waɗannan su ga yanzu su sun abu na amma yanzu mai wajen mutane biliyan kuma miliyan ɗari bakwai biliyan da abin da miliyan ɗari bakwai musulmi amma ku zukan da muka da mutum ɗaya yau a duniyar nan wallahi mutum ɗaya fa kafir in ya ga dama yana iya halaka duniyar gabaɗaya da makamin nuki amma kai watakila idan an yi sa'a ba a daina ba makirin garin fikila ya iya kera ko wuka ko wani abu amma su ka ga sun kai wannan matsayi shugaban amurka in ya ga dama yanzu yana iya halakar da duniya haka rasha haka jamus haka faransa haka isra'il duk suna da makamin suna nan amma lokacin da musulmi ya gano shi ma zai yi duk duniya kuma sun yi ci a kansa iran da ta gano lallai fa girma da ɗaukaka suna ga wanda ike da makami a duniyar nan ko kura tana jin tsoron gidan mai babban sanda in kura ta san da sanda a gidan ka kato to ba ta je ba to sai ko da ba a yi amfani da makamin ba ko a yi shi a ajiye barazana wa idulun masdat min quwwatin wa min ribatil khayl mu ne fa muke da wannan aya abinda Allah ta'ala yake da mu kenan wa idulun ku tattali gare ku min quwwa na karfi na makami na sojoji na dabaru ne yaki kuma quwwa ku hada karfi da Allah subhanahu wataala bambancin musulmi ke bayan karfin yana da nukiliya kuma gashi nan kuma sannan kuma ya yadda da Allah ya dogara da Allah ya yadda la haula wala quwwata illa billah duk makamin duk karfin la haula babu in yi ake cewa ba dabara ba ni da karfi ba ni da wata dabara wajen bautawa Allah wala quwwa ba ni kuma da karfin da zan hana kaina kan na sabawa Allah duk wannan yana hannun Allah subhanahu wataala la haula ba ka da iko wajen bautawa Allah sai idan Allah ya so haka nan wala quwwa ba ka da damar yin sabo sai idan Allah ta'ala ya nufi saboda gaba ɗaya ka tattala ka mayar wa Allah subhanahu wataala duk karfin da kake da shi in kana da karfin Allah din sai naka makamin yayi nasu kuma in ka koma ga Allah subhanahu wataala ko sun ɗana ko sun harba ba zai ba amma ai ba mu da shi babu saudiya babu da ka'abar annabin yana nan gurin in ba ikon Allah ba rana ɗaya cikin sa'a ɗaya mutum ɗaya a duniya yana iya halaka saudiya ba su da abin da za su kare kansu kuma ba su da abin da za su mayar da martani tunda ba su da makamin irin nasu me ya jawo lalacewa ke kawai daga mutuwar kawai zuciya kawai in ban da maganar abin nan kawai addini aqida kawai wane ne kafiri wane ne musulmi wane ne dan aljanna wane ne dan wuta to a gaya masa abin da zai yi fita daga wutar mana a gaya masa abin da zai yi samu aljannar mana kamar yadda kuma kuka gane kuka yi kuka zama yan aljanna din shi ya zama dan wuta ai shi ake nema ba za ka hukunta mutum ba sai ka karantar da shi yaki to saboda haka Allah ta'ala yayi amfani da makamansa irin na ƙaradangi ya ƙarar da mutanen annabawan da suka ƙaryata da sakonsa ga sunan ana karantawa a tarihi ba wanda ya taɓa cewa ba haka bane garuruwan suna nan ba ba sanin ba in kana so kana iya zuwa ka gani da Allah ta'ala ya jawo hankali a irin wannan wannan lu'an da min al-mutu izu najina wa ahlihi min karul azim min najina wa ahlihi ajma'in illa ajuzan fil gabirin kuma da marran akai wa innakum latamurruna alaihim musbih ku haqiqa za ku kasance ku mutanen makka tamurruna kuna wucewa ta wajen su musbih ne da safe in kuma ku kai in kuma kun taho ne da daddare wabillahi inda daddare kuka taho za ku zo da asuba inda asuba kuka tafi daga makka za ku isa gurin da daddare wabillahi haka nan da daddare afala taqilu za ga abubuwa da yawa Saudiya a irin kati irin na waya bayan sa za ga cewa wayansu kamfanoni suna sa hoton samudawa din garin samudi da abun nan gine-gine na zamani irin na yanzu ko ma fiye da na yanzu to daga cikin irin wayanda suka ƙaryata da ayoyin Allah subhanahu wataala aka yi musu azaba har da Fir'auna da wayanda suka gabace shi waja'a Fir'auna daga bisani kuma sai Fir'auna ya zo ومن قبله ده وين ده سيغ غباتي والمؤتفقات ده كما واتو وين ده اكا كفر كفر كمان متانن انبو لودو سنزو سوما سكزو بالكايا ده كسكولي شركة قبية ده قرية منزلي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالكايا فأصو رسول ربهم سيديك النسو سكا ساباوا rasuli rabbihim manzo manzannin ubangijin su in ka karyata da daya to kaman ka karyata da dukkan sauran fa aka zahumu sai Allah ta'ala ya rike su aka zatan radiya ruko wanda yake karfin rukon har da kari wato ruko ne wanda ya kasance mai tsanani ba rike ya kai ba a rikewa da kuma tsanani tunda rukon da ya kasance halakarwa ce in Fir'aun ya da shi da mutanansa a ruwa aka gilmiyar da su da sauran kuma waɗanda suka karyata ayar Allah su ma Allah ta'ala ya rike su irin wannan aka zaka radiya sai annabi Nuhu inna lamma dagal ma'u amallakum fil jariya lokacin da ruwa ya bubbuga har ya wuce gejinsa wato ruwa a kiyasi har ya je fiye da inda bai taba zuwa ba a duniya a inda ya cinye duniya gabaki da bishiyoyin da gidajen da dabbobin da duwatsun gabaki ɗaya suka lime a ciki sai ruwan kawai to a wannan lokacin hamalnakum fi jariya shine muka dauki wato kamar iyayenku a lokacin ku kuna cikin tsatsansu saboda haka Allah ya magana da hamalnakum da mu yake cewa da mutanen makka na wancan zama muka dauke ku ayi muka dauki iyayenku a yayin da ku kuke cikin tsatsansu fil jariya a cikin jirgin ruwa wanda Allah ta'ala ya yi wa annabi Nuhu ilhamar kera shi bai taba ganin ayin jirgin ruwa ba bai san kan da ake yi ba shine ya tsaya ya kirkiro abin sa kuma abin ya yi da ilhama da taimako tunda Allah ta'ala ya bashi umarni to lalle ko zai taimake shi anisna il fulka ka je ka yi jirgin ruwa ka yi komi to ku dubi tun lokacin da annabi Nuhu ya yi jirgin ruwa ku dubi ya ɗebi duk iyakacin wanda yake mumini ne ku dubi dabbobin duniyan nan duk sai da ya ɗauki iri biyu min kulli zawjin ithnaini kwari ne dabbobi ne tsuntsaye ne kifaye ne babu abin da ya rayu sai wanda ya shiga cikin wannan yayi shi fa hawa kowane jinsi ga bangaren sa kowane jinsi in dabbo macuta ne ga bangaren ku in ne kiki ne ga bangaren ku in tsuntsaye ga bangaren ku di yayi musu wannan tun a wancan fa lokacin da izinin Allah subhanahu wataala ya tsere da su amma ci gaban duniya din gashi ana yin jiragen waɗanda ma sun fi na annabi ne da mutane musulmi sun ci gaba da wannan fasaha sun ci gaba da binci to ba wanda zai fi su iya kera jirage na ruwa irin na zamani amma su kafiran kuma saboda wuciya gona da iri da yake babu Allah kamar yadda muke fada ba wai kai makamu ba a'a akwai Allah tare da kai to wannan shine matsala saboda ka makamu ba zai maka kaman kan da kake so ba ai akwai waɗanda suka ce wanda suka kera jirgin ruwa saboda ingancin ba a taba yin irin sa ba saboda komai an tanada sama a ce abin kaza zai faru an tanadi maganin wannan abu har suke cewa kai a wannan ai ko kaddara ma ta bar wannan ai ko Allah ma ya bar wannan haka shiga za a yi tafiyar farko a minti shidan farko Allah ta'ala ya halakar da su gaba da don ne suke ciki saboda babu Allah a ciki tataniki yana ina an sake yin irin sa to babu Allah ne a ciki ai shine abin da ya kawo ai Allah ya ce fa shi yake rikewa jirgin yake tafiya kan ruwa sama ma shi yake rikewa tsuntsun saboda haka jiragen sama ma shi yake rike su ana yin musu shikenan komai ya wargaje ke linaji alaha lakum tazkira dan mu sanya muku wannan jirgin ruwa na annabi nuhu alaihi salam ya kasance wa'azi da fadakarwa a yanzu haka idan kana so ka je ka ganshi zaka je ka ganshi a inda jirgin ya tsaya judi can kai yodan wajen bahar mai inda da ake wajen irin guraren da ake yakin nan da yin jirgin yana nan na annabi nuhu alaihi salam kuma duk wani jirgi shirin irin sa ake yi dan zaka jirgi ne irin wanda ake yi mutane anan suka koyar wata iyaha uzunin wa'iya wani kuma kunne wanda ya kasance zai iya riƙewa shi kuma iri to daga Allah ta'ala ya ce uzunin wa'iya bai ce al'uzunin wa'i ba kunne ko kunnuwa masu riƙewa ko kunnuwan nan masu riƙewa sai kawo na kira wasu kunnuwa wani kunne wa'iya mai riƙewa saboda kunne a larabci mace dan saboda ƙarancin waɗanda suke yi din an ce manzo sallallahu alaihi wasallama yayiwa ya ce yana fata kunnan sai na Ali kasance haka daga nan ne kuma sai na Ali ke cewa tun da yake bai taba jin wani abu daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya kasance ya manta shi wato bai rike ba akwai wanda suke cewa an saukar da ayar ne saboda sayyida Ali yana da rikewa magana wannan hadisi bai inganta ba wanda dai na faɗa dinnan shi ne wanda ya kasance ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya yi masa addu'a ya yi wa mutane addu'a irin wannan Ibn Abbas ya yi masa addu'a a kan cewa Allah ya fahimtar da shi Al-Qur'ani da fikihu da tawhid da fassarar Al-Qur'ani ya zama haka akwai irin su shi Abu Hurairah ma ya bude mayafinsa annabi sallallahu alaihi wasallam imar addu'a sai ya zama ya fi kowa yawan hadisi tare ku daga baya-baya ya zo shi sa wani suke shakka a irin abubuwan da yake faɗa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a sahabbai su kuwa za ka ce suna da karancin hadisi ba don kuma saboda ba sa zama koyo suna fita wajen neman abinci wata ran suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ba sa tare da shi shi ko Abu Hurairah kullum ba shi da cas ba shi da azu ba shi da wata sana'ar komai ba shi da aikin komai illa zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to daga duk abin da ya faɗa yana tare a masallaci ne a gida ne a gida ne sai abin da ya shafi na cikin gida shine kawai mata inda za mu magana ko akwai maganar hazana wato wannan shine adapting wato ka dauki da kai renan sa abin da zan kawo anan shine na farko dai akwai laqit kuma da na tsuntuwa duk wanda ya dauki ya tsunci da ha kawai an jefar yana iya tafiya da shi yayi ya rene shi duddan da ka duk jaririn da aka gani a kan titi a kwaro a juji a ina ne aka gan shi musulmi ne a duniya duk inda aka ga jariri musulmi ne haka yake a shari'ar musulunci duk jarirai kowa ya jefar da shi ko arniya ta jefar da shi ko karo ta jefar da shi ko musulmi ya jefar da shi ko bai hude ko ba nasare in dai a garin musulmi ne a ko ina ma ne to wannan da ya kasance musulmi in kaga a shari'a ba a dauke shi musulmi ba sai akwai abubuwa guda biyu na farko ya kasance sai aka zo daukar jarin sai aga akwai cross a wuyansa to an san wannan kirista ne wanda ya yadda shi yana so ya rayu akan wannan addini la ikraha fi saboda haka musulmi ba zai dauke shi ya rene shi a musulunci ba, kawai sai ya bashi ko ya kai coci ko kuma ya bari wanda ya kasance ba musulmi ba ya zo ya dauka, ko kuma ya kasance an dauke shi da dukkan irin guzurinsa gaba daya an je an aje shi a kofar coci, to shi ma wannan to ba musulmi ba ne, jariri. Haka uwarsa ta so ya zama, ko iyayensa haka suke so ya zama, ya yi addini na Kiristanci, shi ma wannan musulmi ba zai dauka ba. Amma a duk lokacin da musulmi ya ga jariri ya dauka, in dai ba da waɗannan shirɗin guda biyu ba, da waɗannan alamun guda biyu ba, ko dai coci ko kursu ba, ko kotu aka je, naka ne shi musulmi. Saboda ya kamata musulmi su yi ƙoƙarin ɗiban irin waɗannan yara, in ba ku ɗiba ba, ai waɗanda ya kasance masu wani addinin za su zo su ɗauke shi, kuma su je su koya masa tarbiyya irin taɓata irin tasu. Shi kuwa ɗa wanda aka haifa ko da ba ta hanyar shari'a ba ne, wannan shi ba ruwansa, ne laifinsa, iyayen su suke da laifi kawai. Allah subhanahu wataala in ya ga dama ya yi musu azaba, in ya ga dama ya yi musu rahama, in ya sha yu'azzibuhum wa in ya sha yarhamuhum, in ya sha yarhamuhum aw in ya sha yu'azzibuhum. To haka tsani ce, kuma mun magana dama shi reno ga irin matsayinsa kafin da ya gabata. Ina fata an gane wannan ko? To saboda haka wannan shi ne ka'ida, saboda haka akwai gidajen marayu wanda muke da su. Ya kamata a tabbatar cewa in dai a garin musulmi ne, to duk gidajen marayu gaba ɗaya, musamman waɗanda ya kasance ba a san iyayensu ba, to waɗannan ‘ya’yan musulmi ne. Kuma idan baka samu ɗaukan na kan ciki ba, kana iya zuwa gidan marayu ka yi adaptin ɗin wani. Wannan ya halatta annabi ne sallallahu alaihi wasallama, Allah ta'ala ya hana shi yin adaptin, saboda idan kai adaptin sai dai kuma akwai matsala. Karfa a ce kuma dan kaje ka dauko yaro, ko dan kaje gidan mara ka dauko yaro, idan ya girma shikenan danka ne, kuma zai ci gaba da yin mu'amala a gidan kamar yadda ƴaƴanka na tsotso za su yi. A'a, bare ne za a yi mu'amala da shi ne a matsayin bare. An dauko shi ne dan a taimaka masa, a yi masa kyakkyawar tarbiyya, a dora shi akan hanyar neman abin shi na halal, irin yadda zai iya rike kansa da kansa. In yayi wayo ma zai iya rike kansa da kansa, shine kana iya sallamarsa in ya zama mutum. Shi kuma ya ci gaba da riƙarka ubangidanka, ubangidansa. Saboda wa ma ja'ala adaiya akumu abana aku, Allah ta'ala bai sanya waɗanda kuka yi adaptin ɗinsu su zama ‘ya’yanku ba. Ud'uhum li aba'ihim, in kun san iyayensu ku kira sunansu, ku haɗa da sunan iyayensu ba da sunanku ba. Zalikum aqsadu inda Allah, wannan shine yafi zama adalci a wajen Allah subhanahu, yafi zama daidai. Fa illan ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san iyayensu ba, fa ikhwanukum fid din, kawai ƴan uwanku ne a addini, kamar yadda kowa yake, ba ɗanka ba ba uwanka ba, to su ma haka suke, ƴan uwa ne na addini kawai. Dan saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riki zai wato ya zama ɗansa, ya za a ci ce ai dan Annabi Muhammad, dan Annabi. Sai Allah sai ya saukar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dauke shi ɗansa ne, komai da komai zai masa a matsayin ɗansa. Amma da aka saukar da wannan aya, sai Allah ta'ala ya yi ta kawo abubuwan da za su ƙaryata raɗe raɗin da ake cewa ɗansa ne. Ga dai aya, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance aba ahadin uban ɗaya daga cikin mazajenku ba, walakin rasulullahi wa fatuwan nabi, sai da shi manzon Allah ne cikamakin annabawa. Eh kenan. Na biyu kuma sai ya kasance Zaid yana da mace, Zainab binti Jahsh, sai kuma ya kasance ya sake ta, sai Allah ta'ala sai ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin ya aure ta, dan mas'alar ta kawo ƙarshe dai. Ai dai mutum da ba zai aure matar ɗanka ba kan ko? To shikenan. Haka yake ko a jahiliya, saboda haka ya aure ta. Malam ma ƙara Zaid minha waɗar zawwajnaka, lokacin da Zaid ya gama zama da ita sai muka aurar ma da ita. Ita aurenta ma a sama aka ɗaura shi wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Tana alfahari da wannan, ko aurenku a ƙasa aka ɗaura, ni kwanawa a sama ta bakwai aka ɗaura. لكي لا يكون الله من حرج دان كر مؤمني su ci gaba da damuwa game da matan ƴaƴan rana ƴaƴan ruko idan sun gama aure da su za ka rawo mini sunna wadara to wannan ne abinda isa Allah ta'ala yayi wannan ko saboda daga sannan shikenan ya zama tabanni idan ka in ka har yanzu idan ka dauki da zai zama ne ka dauke shi amma ba dan ka bane in ka san ubanka ka kira shi da sunan ubanka in baka sani ba shikenan dan uwa ne a addini kuma sannan ba zai za ka yi mu'amala da shi kamar yadda za ka yi mu'amala da ƴaƴanka ba ma'ana ba zai yi mu'amala da ƴaƴanka mata kamar yadda wani dan uwansu na tsatsanta namiji zai yi mu'amala da ƴaƴanka mata ba zai yi mu'amala da matanka ba kamar yadda ƴaƴanka za su shi bare ne da ya bala da shi kenan ya daina shigowa gida kamar yadda Anas bin Malik da yayyewa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima shekara goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji muryarsa ta canza to daga nan ya hana shi shiga gida to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi
amin
Allah kani ce mu da tabbata daram akan tafarkin kamadiji mun baka wuka da nama innaka ala kulli shay'in qadir lullin mata a dunkule mun yi magana mai yawan gaske game da mata a shekaru da suka wuce game da mushkilolin su amma kuma kowanne mukan ce a takeice mukan yi shi in ba manta ba mun yi bayani game da mushkiloli na ƴan mata da mushkiloli irin na aure da mushkiloli irin na raba tsakani da mushkiloli irin na tangarda ta zaman aure da kuma mushkiloli irin na mata in sun kai sinil ya'as menopause wato inda mace za ta daina jinin haila Allah ta'ala ya bata ko yi mata ritaya dan ta huta kuma duk wannan mukan yi ne bisa waɗansu ayoyi da mukan zo kansu waɗanda sukan yi bayani to mu kuma mu fitar da irin abubuwan da yake karkashi saboda alqur'ani tibyanan ne li kulli shay'in qur'ani mai bayani ne akan komai kuma alqur'ani ya ce ma farradana fil kitabi min shay bamu bar komai a cikin littafi ba kenan duk abin da kace baka ganshi ba a cikin qur'ani kuru-kuru to bincikenka ne ya takaita waɗannan abubuwa kamar yadda aka sani muna warware su ne da atibul badi wato magani na canji to magani wanda aka sauya amma dai abin da yake a turanci shine alternative medicine wato magani ba wanda aka saba yi ba ba irin wanda aka saba ake warkar da cututtuka da su ba akwai traditional medicine wanda dama an saba ka da ba azumuti a rubuta maka magani panadol wane wannan duk an saba to wannan canjin wadancan din ne wanda shine yanzu yake tashi a duniya da tattafai ga sunan tima-tima barkatai an wallafa su kana rubutawa computer alternative medicine za ka ga haka kuma kowanne dai da hanyar warware shi ko da warkar da shi ko da kawar da shi da izinin Allah da ayoyin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai waɗanda suke masana waɗanda suke da ƙwarewa a cikin wannan da kuma hanyoyi na warkarwa da itatuwa da tsirrai wanda a dunkulen shi ne ake cewa alternative medicine irin su kahodo alternative irin su tsago irin su allurar china duk wannan alternative medicine ana yin magani da dariya ana yin magani da kuka ana yin magani irin waɗannan dukkaninsu ana ce da su alternative medicine ana yin magani kawai da motsa jiki ana yin magani kawai da kallon wani abu kowanne irin likita akwai irin hanyoyi da Allah ya hore masa wanda yake warkarwa da marasa lafiyarsa wanda ba a san da su ba shine kirkiro su to su waɗannan mushkiloli na mata tunda nace a dunkule suke to kenan za a raba su ne mataki 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 wanda kowanne mataki da mace ta samu kanta yana da matsala irin tasa mu kuma muna da hanyoyin warwarewa wannan matsalar irin tamu to wannan ince ai tasa kuke ina cewa wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith ذلك fadlullah yutihi man yasha wallahu zul faril azim yaka tasbi rahmati man yasha wallahu zul faril azim shi ko kuma alqur'ani yace ni'imar da Allah yayi maka ko baiwar da Allah yayi maka ka gaya wa mutane fa hadith umarni ne a cikin suratul duha nan kuma Allah ta'ala shi kansa idan ya fadi wa'ansu ni'imomi ka ji to wannan fafalala ce ta Allah yana bada ita ga wanda ya ga dama yana kebantar wanda ya ga dama da rahamarsa don ku shine zul faril azim kuma yutul hikmata man yasha kuma Allah subhanahu wataala yana bada hikima ga wanda ya ga dama wa man yutul hikmata faqad utiya khairan katira wanda Allah ya biya hikima to ya bashi alkhairai masu yawan gaske to zamu raba abin ne mataki 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 na ɗaya shine sanda muce daga lokacin da aka haife ta har zuwa sanda ta kai shekaru na aure wannan matsalolin su daban suke akwai kuma matsala ta biyu ita ce matsala ta lokacin yin zance wato sanda muce ta fara isa yin zance da saurayi wato marhala ko kuma mataki na shirye-shiryen yin aure kuma wannan matsala ce wacce ko kuma lokaci ne wanda mace take fuskantar waɗansu matsaloli kafin a kai ga ɗaura aure ko dai matsaloli game da iyayenta ko matsaloli game da ita kan kanta ko matsaloli game da shi saurayin ko samarin ko matsaloli game da iyayensu ko iyayensa to daga nan waɗannan matsaloli guda biyu shine wanda mace take fuskanta a sanda take gida a zaune da iyayenta idan waɗannan matakai guda biyu suka wuce to shikenan mace kuma ta daina zama tare da iyayenta sai dai idan ya kasance wani abu ne mara daɗi ya faru ko mutuwar aure ko yaji ko mutuwar miji amma in ba haka ba daga an yi aurenta ta bar gida kenan ta yi sallama da gida sai kuma mataki na uku wanda mace takan shiga shine matakin amarya a sanda aka kai ta gidan miji nan ma matsalar tana amarya kafin ta zama matar gida ko uwar gida su ma irin waɗannan matsalolin daban suke bisi kama da waɗancan guda biyun ba kuma bisi kama da na ƙasar da za mu kawo mu faɗa ba matsala ce wacce ya kasance ta zo gida inda ya kasance dukkan waɗanda za ta yi mu'amala da su yanzu duk baƙi ne gidan ma baƙo ne a gare ta ba taɓa yau da aka kawo ɗin shine ranar da za ta yi kwana na farko a gidan komai baƙo ne shi mijin baƙo ne ɗan uwansa baƙi ne iyayensa baƙi ne gare ta tana zaune da iyayenta sai ta zo ta samu waɗansu irinsu kuma amma ba ba waɗancan ba ne sai ta zo ta yi bikin koyon zama da su koyon sabawa da su na kirki ne ba na kirki ba suna santa ba sa santa wannan zaman zai ɗore ba zai ɗore ba me zai faru wannan auren na gaske ne ko yaudara ce tunda duk irin abubuwan suna faruwa akwai matsaloli kuma mataki na hudu shine a sanda mace ta yi ciki da farko daga ciki na farko har lokacin da za a yaye wannan yaro wata matsala ce wata bata san da ita ba bata saba da ita ba duk koyo za ta yi komai koyo komai koyo daga nan za ta sa dan ba ita ma yanzu a maimakon da ita ake tarbiya ita ma yanzu an kura mata ido fa ita ce yanzu za ta yi tarbiya ita za ta kula da lafiya wanda da can ita ake kula da lafiyarta kafin ta koya amma in ta koya kuma shikenan ta samu experience in ta sake yin ciki na biyu ta san kan da ta yi wancan alal misali kowane office aka kai ka ya ka shekara daya in ka shekara daya to me yiwa shikenan duk wata wani case da zai guzo gare ka za ka ga cewa wannan case din ka taba yin irinsa ko ba zai yi sauki mutum da ka taba yin kamar sa an nada ka alkali kowace shari'ar farko dole sai ka yi bincike ile sai kai ta fatawa ma wajen tsofaffin alƙalan kuma kai shari'a uku hudu biyar shida bakwai kai ɗari ka shekara kana yi to a shekara ta biyu ga mafi yawan abin da zai zo gare ka dama ka san shi to haka nan ma mace daga ɗaukar ciki ɗin hanyar ɗaukar cikin da sanda ta yi cikin da sanda ta haihu sanda za ta shayar ta yaye yaran duk komai sabo ne a gare ta ga wannan abu da yake tare da kuma ga wani kuma har yanzu ana ce da ke miji shi da Allah ya haɗa ta da shi ga ƴan uwansa duk wannan abu ba uwarta yanzu ba ubanta ba ƴan uwanta sai waɗannan da suke baƙi saboda ka ita ba wannan marhalar ko wannan matakin shi ma akwai irin nasa mishkilolin sannan idan mace ta kasance ko matar aure ta an kuma saki jiki ko da ba a taɓa haihuwar ba dai za ka samu wata kuma ta zo su zauna ɗin kuma shekara uku hudu biyar goma ma ba taɓa haihuwar ba amma dai ko matar aure ce mushkila irin ta daukar ciki, mushkila irin ta haihuwa, mushkila irin ta reno, irin ta yaye, duk wannan bata san ta ba, amma dai matar aure ce. To wannan ita ma irin mushkilolin daban suke, kuma matan sukan zama iri iri, wanda takan zama ita kadai ce a gurin mijin, shi ma wannan matsala ce mai zaman kanta, ko dai an saki ɗayar da ta zo ta samu, ko kuma ita aka auro ita kadai ta fara zuwa gidan. Da akwai kuma har yanzu mushkila idan ya kasance tana da kishiyoyi, kuma mataki na takwas shine ta kasance mushkila tsakaninta da ƴan uwan miji. Sannan mushkila ta tare ita ce mushkilar ta kasance tsakaninta da ƴaƴanta, a inda ya kasance ta zama yanzu ita ce ma babbar mai tarbiyya a gidan. Wato idan ka ɗauke shi mijinta, komai da komai yanzu nata ya zama a hannun ko na ƴaƴanta, ya zama a wajenta. Komai suka yi ita ce, ita ce mai kula da tarbiyyarsu tun daga koya musu magana, koya musu zama, koya musu tatata, sha'anin makarantarsu. Waɗansu ba kila sun girma sun kai tsayinta, waɗansu maza ne, waɗansu mata ne, kowane ɗaya daga ciki akwai irin mushkilarsa. Ita kuma Allah Ta'ala ya ɗorawa kula da waɗannan, ko warware irin mushkilun nasa. Sannan kuma komai take ana ƙure ido. Sannan kuma mushkilar mace sanda aurenta ya mutu, idan mace aurenta ya mutu ta bar gidan mijin nan ta koma gidansu, mushkila ta waɗanda da ta bari ta manta da su, ta manta da irin halayensu, yanzu ta zo cikinsu za kuma ta sake koyan zama da su. Su sun manta da ita, a yanzu za kuma su koyi zama da ita. Mai yiwa kowane ɓangare ya daure ya yi haƙuri, mai yiwa kuma abin ya zama ba waiwai, ana tsanar juna. Can inda ta baro, shin ana santa ne ko ba a santa? Shin tana sa rai za ta koma ko ba ta sa ran komawa? To in ba ta koma ba, gaban wanne irin namijin za ta samu? Shin za ta sake yin auren ma ko ba za ta sake ba? Ko ku saboda ba ta ji daɗin zama a wannan gidan ba, za ta ma ce ta daina yin ma auren kenan? Shin wata rayuwar za ta sake zaɓa ta shiga, rayuwar makaranta ko rayuwar aiki? Haka za ta zauna a cikin wannan tunani, a cikin wannan zulumi, a cikin wannan tsaka mai wahala. To haka idan ya kasance kuma mace mijinta ya mutu, to ita ma irin nata matsalolin daban suke. Wai dai matsaloli irin na zama da mutane a gida din, in ya kasance bata zauna a gidan mijin ba, matsaloli na sha'anin gado idan mai hali ne, matsaloli na ƴaƴa, ya za ta yi tarbiyyarsu, ya za ta rike su. Matsaloli sun sha bamban da na wacce aka saka. Wacce aka saka takan yi tunanin ko mijinta zai dawo da ita, takan ji daɗi kila ko in ta ji muryarsa, ko idan ta ji an yi magana tana sanade da halin da yake ciki a yanzu, kuma ana samun kila sadarwa tsakanin ita da shi ko ta hanyar ƴaƴansu ne ma. Idan kuma babu ƴaƴa, yana nan dai a zuciyarta, musamman idan zaman lafiya aka yi. Shin to amma wacce mijinta ya mutu, gaba ɗaya abin da ya shafi tunanin mijinta wannan babu. Mafarki ma idan ta yi da shi sai ke sadaka da kosai, so tana tsoron kar ko wani abu ne zai biyo ba ita ma ta bi shi. So daga babu irin wannan tunani na ko zai dawo su sake zama. So daga yanzu dole dai tunanin wa kuma za ta aura kawai shi ne. Ita mace wacce ya kasance mijinta ya mutu, wasu su dogara da aurenta akan cewa ba za ta koma tana tunanin wani namiji ba tunda ya mutu ta haƙura. Sabanin wacce idan mijin sakin ta yayi, me yiwa idan tana nan a tsallafe, wato zuciyarta a makale da sansa, to kila ta rika goranta wa mijin in yi mata wani irin hali ba irin mijinta na farko ba, tunda shine wanda ta fara so a duniya. Duk waɗansu abubuwa da ta koya na sha'anin aure daga wajensa ta fara koya. So da yan wani namiji zai mata wata firfirta, sai ta nuna cewa dai ai da ba haka ake mata ba. Kuma wacce mijinta ya mutu ba wannan, saboda haka sai a aure ta, sai a zauna lafiya. Kuma waɗansu kuma ba sa son wacce mijinta ya mutu, misali dan akwai abubuwa da suke da faruwa. Idan ce wannan kaya ne na wato mamaci, za ga darajarsa ba ta da yawa. Yanzu ko gwanjo za a yi, akai kaya kasuwa, misali akwai riguna ne aka kai su kasuwa, idan da an taya naira 2000, to idan ce ai na mamaci ne, sai ga ana tayawa 200-300. Ko da kimar kayan mamaci za a yi, waɗanda yake sakawa ƴan kuɗin kaɗan ake sakawa, ba kowa ne yake da sha'awa ba. Sai dai idan ya kasance ƴan uwan mamacin ne ko ƴaƴansu ko matan, su ne za su so abin da ya kasance na wanda suka zauna da shi zama na ƙauna, suka shaku. To saboda haka waɗansu sun gwammace su auri wacce auren ya mutu. Bare a wannan lokacin har yanzu waɗansu mushkilun ne suke ƙaruwa, in an ce mijinta ya mutu sai an tambaye meye dalilin da yasa ya mutu, za a yi ta bincike a ji irin cutar da ya wacce kuma auren ta ya mutu ita na ma za a yi ta tambaya a ji yaya aka yi auren ya mutu, daga wajenta ne ko daga wajensa. To saboda haka dai duk sanda aka ce mace auren ta ya mutu to ta shiga matsala, wata irin matsala wacce ba ta yi daidai da sanda take zaune da iyayenta ba, ba ta yi kuma daidai da sanda ya kasance take da aure ba.
Insha Allah za a ci gaba da wannan bayani a karatun gobe. To kuma ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kamar yadda aka nema: 0803552958, 0803552958. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. وهل الجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.